بسم العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna 29 ga watan Rabiul Awwal hijira 1445, wanda ya yi daidai da ranar 14 ga watan Oktoba miladiya 2023. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku, muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake sharri a rayuwarmu, muna roƙon Allah ya kare mu. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazin Iyaul Muslimin al-Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondude, daidai kasuwan Banka ne, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar, da muna tafsiri ne a cikin suratul Kahfi, inda ga farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko aya na 82. Yau za mu tashi aya na 83 zuwa abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya so. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, a muƙaddima da muka gabatar na wannan sura, wace sura ta yi bayanin muhimman abubuwa guda huɗu, bayani a kan fitina na addini, kamar yadda muka bayani na Ashabul Kahfi, kawar bayanin wa'innan matasa, sannan muka zo muka bayani fitina da ya shafi dukiya. Mun ji abin da ya faru da wanda Allah ya mallaka ma dukiya, ya ji yana alfahari da wannan. Sannan mun zo mun yi bayani a kan fitinar da ta shafi mulki. Mun zo bayani a kan bayani na ƙarshe shine fitina a kan mulki, shine za mu bayani a kan manta ba abinda ya shafi matsayi da Allah ya ba wani bawa daga cikin bayansa. Mun fara bayani a kan wannan sai lokaci ya yi, to yau a nan za mu tashi aya na 83, inda Allah yake cewa wayas'alunaka an dhil-qarnayn, suna tambayan ka game da labarin dhil-qarnayn. Qul ka ce da su, sa'atlu alaykum minhu dhikra, da sannu zan ba ku labari daga cikin labaransa. Ana ina ba ku wani labarai kaɗan daga cikin labaran dhil-qarnayn. Kinan kissar dhil-qarnayn ne ba ka baki dai Allah zai ba mu ita ba, za a dai ɗiba mu na daidai buƙatunmu. Da shi musulunci yakan tafi ne da tsari, abinda mutane ke da buƙatar shi yake ambata musu, ba komai ba ne sai mutane sosai. Dhil-qarnayn, malamai sun yi bayani a kan kissarsa, ana kawo Isra’iliyat game da yadda ya yi rayuwa, da yadda yayi mulki da abin da ya kamata. Amma mu a takaice abin da za mu ambata shi ne kissar wannan bawan Allah yana daga cikin manyan kissoshi na Qur'ani da ya ambata mana. An ce bawa ne na Allah wanda ya yi yawo a cikin duniya tsawon shekaru, yana yawo a cikin duniya. Allah ya ba shi wadata, ya ba shi mulki, shi ne ya tunanin me zai iya gode wa Allah da wannan nema da Allah ya masa. Sai ya kudurta a ransa, sai ya zagaye duniya, ba yawon bude ido ba, yawon da'awa na addini. Yanzu inda ya samu wadata babu hutu, sai ya yawo cikin duniya. Shi yasa ya daura damara, Allah ya taimaka masa kamar yadda za mu ja kisa. Yasa malamai suka ce abinda yasa aka ce da shi Dhulqarnain, saboda ya ga mafitar rana da mafatar rana, shi yasa aka sanya mata wannan. Wasu suka ce an samu sunan Dhulqarnain ne saboda shi ya samu mulki Farisa da Rum a zamaninsa. Yana ɗaya daga cikin sarakai guda huɗu da suka mulki duniya. Sarakuna biyu musulmai, biyu kafirai, wanda sun mulki duniya ga baki ɗayanta. Musulmai guda biyu da Allah ya ba mulkin duniya su ne Annabi Sulaiman da shi wannan Dhulqarnain. Kafirai kuma guda biyu su ne Nabukadnezzar da Namrud na zamanin Annabi Ibrahim. Su sun samu mulki, kahirai ne amma su mulki duniya. Kamar yadda kahirai yanzu da suke son da ƙarfi sai su mulki duniya. To mu abu da muke kallo suna son su yi koyi ne da tarihin wa'incan. To Allah ba zai ba su ba insha Allah. Da akwai hadisi da ake jingina shi daga zuwa ga Ibn Abbas, za a ce malakar duniya arba'a, mutum huɗu sun mallaki duniya, kafirani wa musulman, kahiri biyu da musulmai biyu. Al-kafiran kuma Nabukadnezzar wa Namrud, su ne Nabukadnezzar da Namrud. Musulman su ne Sulaiman wa Dhulqarnain. Maza Allah ya ce wa sai yamluku hal khamis min dhurriyyati, za a ce daga jinina za a samu wanda zai mulki duniya ya cika ta da adalci. Wanda ana ganin shi ne mahadi, wanda zai ba mahadi na ‘yan Shi’a ba, mahadi wanda manzo Allah ya ba da labarin shi zai zo shi mulki duniya ya cika ta da adalci. Allah ya samu lafiya. Da wannan kissar akwai dalilin kawo ta. Dalilin kawo wannan kissa shi ne bayanin da muka gabatar a farkon sura. Su mushrikai kun san ba sa da littahi da suke da wani ilimi keɓantacce, amma suna tare da Yahudawa da suke da littattafai da Allah ya sauko musu tun da daɗewa. Da shi ne sai suka ja jiki, sai suka je Madina suka sami wa'innan Yahudawan, suka ce ku ba mu labarin da za mu je mu yi mai tambayoyi mu kure shi mu gane shi Annabi ne ko ba Annabi ba ne. Sai suka ce da shi is'aluhu an thalasa, in kun je ku tambaye shi akan abubuwa guda uku, in ya ba ku labarin su to Annabi ne, in bai ba ku labarin ba har ya yake ba Annabi ba ne. Suka ce is'aluhu an alfitiya, ku tambaye shi game da wa'innan samarin, su ne wa'inda suka shiga cikin kogo, mun yi labarin su ko ba mu yi ba. Suka ce was'aluhu an ruhi, ku tambaye shi game da rai, ina rai yake a cikin jikin mutum. Surta da Isra'i mun ba da wannan amsa ko? Sai suka ce was'aluhu an rajulin tawafin, ku tambaye shi game da wani mutum da ya zagaye duniya. Suka zo suka yi wannan tambayoyi, to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce da manzo Allah wa yas'alunaka an Dhulqarnain, suna tambayar ka da labarin wannan mutum, to da sunan shi aka fara. Sai sa malamai sun yi sabani me sunan shi,
babu da bukatar mu san sunan shi, kawai dai Allah ya ambace shi da zulkar nayin, to zulkar nayin shi ke, an gane ko ya ishe mu. To shi ne sai Allah ya ce, sa'ad kulkace da su sa'ad lo alaikum minhu zikra, zan ba ku labari game da shi wannan zulkar nayin. To shi ne labarin da suke son su ba mu. Wasu malamai suka na gane wani lokaci ne ya rayu, duk da yake ba mu da bukatar sai mun san lokacin da ya rayu. Amma suna ganin ya rayu ne a lokacin annabi Ibrahim alaihissalam, wanda ya yi imani da annabi Ibrahim, kuma sun je tare da annabi Ibrahim sun yi dawaki a ɗakin Ka'aba, wanda bayan halakar da Namrud sai Allah ya tayar da shi wannan bawan Allah. Muna da cikakken tarihi game da wannan Namrud, abin da ya faru tsakanin shi da annabi Ibrahim tun cikin suratul Baqara, mun ji wannan bayani ko ba haka bane, inda ya ce ai shi yana kashewa yana rayawa, har ya kamo ‘yan bursuna ya kashe guda raya guda. To ga gani malamai suka ce bayan ya shuɗe sai Allah ya tashi wannan bawan Allah, shi ma ya raya duniya da adalci, ya raya duniya da ibada Allah da dama da sauransu. Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana. Malamai sun ji saɓani, shin annabi ne shi ko ba annabi ba ne? Magana mafi rinjaye ta maluma wannan bawa ne na Allah, daga cikin bayoyin Allah da Allah ya masa baiwa ya samu mallakar duniya ta baki ɗaya. Mutum ne mutumin kirki da Allah ya masa arziki, Allah maɗaukin sarki ya ba shi. An ce lokacin da zai tashi tafiya kamar masu jin yare sama da mutum 70 ne a gefensa, waɗanda su kuma kowa na jin yaruka masu ɗimbin yau. Kina in an ka zo a gari sai a bar mutanen gari su yi magana, waɗanda saurare da sun fara magana cikin masu tafasar, sai wani ya ce ai yana jin yaren, sai ya ji shi magana da su. Sai shi ya ce to mi an bukatar su a tambaye su, mi an damu su, a kira su zuwa ga addini, a gyara musu aqida, sai a yi gaba. Tahiyyar da zai yi ya mallaki komai, Allah ya ba shi komai na tahiyya. Don shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa wa atainahu min kulli shay'in sabab, mun ba shi komai, ma'ana mun ba shi sababin komai. Abinda ake nuni duk inda yake son ya tafi Allah sai ya nuna mai alama. Yanzu misali, daga nan in kana son ka tafi haro banda baka taɓa zuwa ba, wannan ga gabas can juya, wannan ne gabas ku ce mai juya, kun gane ko? Idan mutum yana abin nan yana son ya tafi haro banda, daga nan bai taɓa zuwa ba, kamata yi shi tambaya ko sa kai zai shi dai? To shi bai tambaya, shi na daurawa kamar GPS, kawai sai ya nuna mai nan na za ka yi, shi ke nan. Kawai sai shi tunanin yana son zai tafi America, to sai kawai ya ga alama ta nuna mai to ga inda zai bi shi America, ga inda zai shi kwana da nashi. In ya tafi ya kai gurin da akwai ruwa bai son ya ratse, sai ka kuma Allah ya ba shi dama da za a yi hanya a tafi. Ba shi ɗaya na tafi ba, su ɗaruruwa ne tare da shi. Saboda ga wadatan imani, ga wadatan dukiya, haka yi wannan tafiya tsawon lokaci. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Haka yi ta tafiya har sai da ya zo inda rana take faɗuwa. Nan ne ya zo ya taru da mutane da halin da suke ciki, kamar yadda za mu ji ya musu wazi su koma ga Allah. Sannan daga can ya ɗauko ta hiyar sabuwa, ya ce to yanzu inda na zo inda rana ke faɗuwa, na kama hanya sai na zo inda rana ga hitowa. Haka kuma Allah ya ba shi dama. Wasu na ganin tsawon tahiyar da ya yana kai tsawon shekara 200 yana tahiyar. Kaka ɗauka ta yi sati guda ta an ko shekara shekaru na an kai anayi. Duk da kai waɗannan bayanai da nake kawowa, malamai da suke kawo su inda ba su da wani hadisi ingantacce da suke kawo. Kinan ba muna jingina su bane zuwa ga mutum Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai bayanai ne yana yiwa su inganta, yana yiwa ya zama ba su inganta ba. An gane wannan ko? To haka da mare yake. Tsawon shekaru ne ya kwashe yana wannan taya. Kawai ibada. Zan kai ne ka samu kuɗi aka ce ma kai ne a shugaban ƙasar nan kawai. In ba sa'a ba, aikin komai ba kai, wurin wa'azi ma ba a ganinka. Amma shi yanzu da Allah ya bashi wannan, to yanzu gidan ya bar shi ya kama hanyar da'awa, haka ya yi ta tafiya. Sai da ya kai inda rana take hitowa. To bayan ya kai inda rana take hitowa, to yanzu zai dibi kuma kudancin duniya. Shi ne lokacin da ya tahi, nan ne ya ga abin mamaki wanda duk da yadda ya yi tsawon shekaru bai taɓa gani abin mamaki irin wannan ba. Shi ne abin da zai ba mu ana. Daga nan ne kisa sai ta ƙare. Mana da ya tinkare wani duwatsu ne manya gefe da gefe, kafin ya ƙarasa sai tarar da wasu mutane. Kamar yadda Ƙur'ani ya ba mu labari, a duk ta yi shi babu abin mamaki irin waɗannan mutane da ya gani. Kasa abin mamaki mutane ne da ya zo ya tarar da su. Duk masu fassara shi duka kowa ya zo shi saurari yaren waɗannan mutane, ya saurara ba wanda ya gane wani irin yare ne suke magana da shi. Kin gane misali ko? To ai yanzu abin ɗaurin kai. To da yake Allah ya yassare masu komai, kun san yadda aka yi aka kulla magana da waɗannan mutane, shi ne sai aka tara masu tarjama aka ce to yanzu ku rinka saurare. Duk wanda ya ji wata kalma wanda ya riƙe a yaren shi riƙe ta. Haka suka riƙe kalmomi sai sun ka haɗa su kuma sai suka yi yaren wannan mutane. Sai aka yi magana da su. Kunsa a Hausa akwai kalmar da ta yi daidai a zalunci. Kun fahimci Hausa? To in wanga ya ji wannan sai ya riƙe, in wanga ya ji haka da sun ka gama gurmancinsu, wanga sun ka cin so kalmomi sai suka haɗa yarensu. Aka yi magana da su. Shi ne sai suka, da aka haɗa yaren sai ya ce to mi an matsalarsu. Shi ne sai suka gaya mai mu ga babban matsalar. Muna rayuwa da wasu mutane azzalumai sun fi tuni mu. Su ne Ajuj da Majuj. Sunaye ne na mutane daga cikin ‘ya’ya annabi Adam. An ce suna daga cikin zuriya Yafet ɗan annabi Nuhu. Kun gane ko? To su waɗannan mutane suna nan bayan wannan duwatsu inda waɗanda mutane suke. Suna da lokacin fitowa. Lokacin da suka fito, sun san lokacin da waɗanda ke gama noma da abincin su ke kai sai su zaka sai su canye. Allah ya samu dace. Sai su zo su canye abinda waɗanda sun katara su bar su. An ce ko da ya tare da su suna cikin damuwa saboda me? Duk abinda suka mallaka waɗance ne ba sa bar su da shi. Shi ne sai suka kawo kuka cewa muna zama da waɗannan mutane, me za mu baka? Ka sa wani shiri tsakaninmu da su, ka sa shinge tsakaninmu da su. Shi ne sai ya ce da su a ni abu guda da yake bukata da kuku da yin imani da Allah. Amma ni abin da Allah ya bani ya ishi, ya ni duk abin da za ku bani. Ku dai taimaka mani da abubuwan da zan taimaka muku in sa shamake tsakaninku da su. Shi ne sai ya yi wannan katanga. Kun gane ko? Wadda katangar ɗin tana da tsawo da faɗi wanda Allahu bihi alim. Qur'ani bai gaya mana tsawonta ba ko faɗinta. Da ya ma gaya mana dai tsakanin duwatsu guda biyu ne sai aka yi wannan katangar, aka haɗa da abin nan kun san gaci? Gaci, kuffa, jan wayan nan irin wanda ake yi abin gaɗe. Mi sunanta? Wagga waya ta wuta ta ciki wace iri ce? Jan gaci na ko? Ki mana da Hausa jan waya ko? To ita ce ya haɗa da wuta da ƙarhi in anka anka dafa ƙarhi yayi ja ita kuma sai a narka ta sai a zuba in anka zuba sai a bar shi ya huce sai a ƙara kurawa haka akai akai wannan katanga kasa ita tana da sambi ga ƙarhi da ƙarhi sai sun ka game sai akai katanga da ya kare in kai ne da Allah me kamata ka ce ai kai kokari ko ka samu technology har yanzu ba ita technology irin wannan amma da ya kare sai ce kun ga wannan wallahi ne ma ce ta Allah ba wani kokari na bane duk karhin ta in Allah ya so ya watsa da ita sai ta zo ta wace kun ji bayan Allah ne gani an ce dal karne ne yana gama wannan aiki sai ya fahimci to lalle ko ba mashi ga Allah ta yi kusa sai ya aiko wasiƙa zuwa ga mahaifiyarsa cewa yana nuna mata ishara da cewa ya koma ya kusan komawa ga Allah tana karanta wannan musika sai ta fahimci lalle ya kusan komawa ga Allah kuma ba da daɗewa ba Allah ya karɓa sa nan ne sai kissa ta kai ku kiyaye da kyau akwai wasu abubuwa in kana roƙon Allah ya baka dama ka yi su in dai haka ka kammala su to alamun ka kusan mutuwa ne dan haka Allah yake yi mabayin sa insha Allah kun ga annabi Nuh annabi Yusuf tun ranar da ya ga ƴan uwansa da mahaifansa a gaba gare shi sai yake ce Allah ga ni'imar da kai mun Allah ka karbe ni yana musulmi sai ya fahimci ya kusa mutuwa da yin wannan addu'a ba da dadewa ba ya rasu cikin Yusuf mun yi wannan magana ko mun yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama tunda aka yi fatuhu makka to sai fahimci ko ya kusan komawa ga Allah haka magabata da yawa in suna son yin wani abu na alheri Allah ya nuna musu sun yi to alamun ta sai yayi dan kai ma ka sa a ranka wani aiki na alheri da kake so kai kai ya ce sa ko don nake ce muna kai mutum ya zama bai da manufa ka dubi wani aiki kake so kai ka bar shi na alheri kai ta roƙon Allah Allah ka kashe ni haɗin cimma yin ka zan to ko in kaga Allah ya baka iko kai to kai ta istighfar Allah kai ka san mutuwa ke Allah ka dai kuma na alheri ta zamu dawo kana Allah ce yas'alunaka 'an dhil qarnayn suna tambayanka su mutanen makka kenan 'an dhil qarnayn game da labarin dhil qarnayn kul ka ce da su sa'atlu 'alaykum minhu dhikra zan ba ku daga cikin labarin sa wani abun ambata mana zan ambata muku labarin sa inna makkanna lahu fil ardi lalle mu mun kore masa a bayan ƙasa mana makkanna lahu fil ardi mun yassare masa abubuwa nayi a bayan ƙasa abubuwan da yake da buƙata mun ba shi wannan dama wa atainahu min kulli shay'in sababa muka sanya masa alama a cikin kowane al'amari wasu ka ce sababan ay tariqan mana sababan ma'rifatu tariq mun yassare mai yadda zai gane hanya ba ta yake son yayi ba Allah ce to mun yassare mai yadda zai gane hanyar zuwa duk inda yake so da Allah ya tambaye mu yanzu anan ta wani waje ne rana ga hituwa in za ka je inda rana ga hituwa da Allah ta wani gari za ka je ba jirgi za ka shiga ba ƙasa za ka tafi kuma babu GPS a wannan lokaci kuma bai taɓa zuwa ba kuma ya ce sai ya tafi to sai Allah ya ce mun hassare masa alamomin gane hanya da ya zo sai ya ce nan za a yi kwana kuma sai a yi kwana nan za a yi kwana nan za a yi kwana a shiga nan har Allah ya kashe wannan guri shi ne wa atainahu min kulli shay'in sababa mun yassare masa alamomin gane hanyoyi duk inda yake son ta sai Allah yake cewa fa atba'ako sababan sai ya kama hanya yadda ma'ana wa'annan alamomi da muka yassare masa sai ya kama su yadda haka yake tafiya hatta idza balagha maghrib ash-shams sai da yazo gurin da rana take faduwa wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin sai ya tarar da rana tana faduwa a guri wanda yake da ma'ana zafi wa wajada indaha qauman anan sai ya tarar da wasu mutane a gurin malamai suka ce
ainun hami'a, gurin da ake cewa ainun hami'a shine wanda ya hada abubuwa guda uku zuwa hudu. Gurin akwai laka, akwai ruwa, akwai duhu, sannan kuma wurin baya da daɗin iska, mana guri ne wanda yake iskan shi baya da daɗi. Shi yasa malamin geography suke siffanta wannan guri da ardul muntina, ƙasa mai wari. An fahimci Hausa, wasu na ganin ina ne, wasu ce wajen Kazakhstan, irin ƙasashen nan na tantan ɗin nan. A can wurin ne aka ce wurin yake, saboda mi su ne suke da kogi irin wannan, kogin da yake da wari, kihin da yake ciki ma ba kihin da ake yake ciwa ba ne. Bayan yana da wari, sannan yana da baki ga duhu, to shi ne ainihin hami'a. Malamai suka ce to nan ya zo sai talar da rana nan take faruwa. Abinda mutane ke son su gane, rana ba faɗuwa take daga sama ba, ba sun kuyawa take yi ba. Shi ma da ya zo ba ya ga wai ta kuto ta faɗa cikin kogin ba ne. A in ka zo nan sai ka ga kamar cikina take faɗawa, amma ba ciki take faɗawa. Kenan nan ya zo makwarar duniya kenan. Ya ce da ya zo nan sai ya ganta inda rana take faɗuwa, ko waje da inda ha kawo, a can sai ya tarar da wasu mutane. Allah ya samu dace. Kun san dai duniya akwai faɗi ko? Kuma Allah da ya yi duniya ko ina bai bar shi haka nan, ko ina ya sa wasu su bauta masa. Ku diba mu faɗar rana can makwarar duniya, wurin da ake ganin kamar rana take faɗa, can da ya ji sai ya tarar da wasu mutane. Ƙulna sai muka ce da shi ya zalƙarnai, ya kai zalƙarnai. In ma an tu'adhiba, ko dai ka azabtar da waɗannan mutane, ko dai ka yaƙe su. Wa in ma an tattakhidha fihim husna, ko dai kuma ka kama su da abu mai kyau, ma'ana ko dai ka yi musu afwa ka kyale shi, ka kyale su ka yaƙe su. Mutane ne masu ɗimbin yawa, kakka suranta ya tarar da mutum goma ko ashirin ne. A'a, wata duniya ce ta jama'a ya tarar a nan, inda shi ma kakka suranta wai mutum guda ne ya ta haka. A'a, shi mai wadata ne da sojoji tare da shi, da guzuri da kayan abinci komai ya mallaka. Kenan shi yana iya faɗa da kowa, yana iya yaƙa kowa. Da wannan ayan ne wasu malama suke kafa hujja da cewa annabi ne, dan wahayi ne Allah ya masa. Da Allah ya ce wa qulna, haka ne ko? Ina ne wurin? Qulna ya zalkarnaini ko? Muka ce ya kai zalkarnaini. In ma an tu'adhiba, ko dai ka yaƙe su ka azabtar da su. Wa in ma an tattakhidha fihim husna, ko ka yafe musu. Amma nan wahayi shi ne ilham, Allah ya masa ilham. Inda mun san daga cikin anwa'ul wahyi akwai wahyi na ilhama, ko ba haka ba ne? Haka muka yi mai ilhama, sai ya fahimci yana da zaɓi biyu a kan mutanen nan, yana iya yaƙe su. Kuma ku kula, shi wahyi na ilhama ko wanda ba annabi ba ana yi mashi, har mata ana yi ma wannan. Wa auhayna ila ummi Musa an menene an abdihi, muka yi mahaifiyar Musa wahyi cewa ki shayar da ɗanki. In ko kin ji tsoro, to kije fashi cikin ruwa. Kan kenan nan wahayi ne na ilhama. To shi yasa wa'anda ke ganin annabi ne, malamai suka ce ba annabi ba ne, wahayi ne na ilhama Allah ya masa. Allah madaukin sarki ya samu dace. Ala sai ya ce amma man zalama, amma wanda ya kafirce wa Allah, fa sawfa nu'adhibuhu, a nan duniya da sannu za mu azabtar da shi. In mun azabtar da shi ta hanyar kisa, sun mai yuraddu ila rabbihi, sannan a mayar da shi zuwa ga Allah Ubangijinsa a lahira kenan. Fa yu'adhibuhu azaban nukra, sai shi masa azaba mai tsanani. Kenan wanda aka yi ma nasiha ya ƙibi, to a sa masa ƙarfi na makami don ya bi addini. Idan ya zama sanadiyyar gyaran shi har ya mutu kafiri ta hanyar takobi, kuma lahira Allah shi masa azaba. Wa amma man amana, amma wanda ya imani وعمل صالحا يا ايتت ايكي نغري فله جزاء الحسنى تلدينا لسكا مكو مي كيو وسنقول له من امرنا يسرا زام غيا مس مغنا مي كيو ا cikin al'amari wannan ayi guda biyu suna daga cikin ayoyin da malaman tarbiyya suke aiki da su cewa akwai yanayin da in an ka zo ba a yin magana mai taushi a nan tsaurara magana ake idan kana da ƴaƴa misali guda biyu kake musu tarbiyya to karon farko ka nuna musu ga abin da za su yi na alkhairi in sun kai fa ni'ima karo na biyu in sun ka ƙi ba a gaya musu magana mai daɗi tsaurara musu magana ake idan su gyara kenan akwai lokacin da jagora bai kamata ya yi magana sako-sako ba ana son ya rike magana mai ƙarfi ta yadda na bayan su za su gyara saboda in kayan sako-sako sai abubuwa su lalace kun fahimci Hausa shi ma da yake yana da zaɓin nan guda biyu sai ya nuna to wanda duk ya gyara za a kyale shi amma wanda ya saki sai in an ji abin ya yi tauri sannan a kyale shi daka nan kana son ɗanka ka kabari ya lalace kai kokari ka nuna masa ya gyara halayensa Allah ya samu dace daga nan fa thumma atba asbaba sannan ya kama hanyarsa ya fuskanci bangaren mafitar rana yanzu da ana ba mu labarin ya kai inda rana ke faɗo to daga nan thumma atba asbaba sai ya kama hanya yanzu ya dauki damara sai ya je inda rana ke hitowa ya dauko sabon tahiya an fahimci Hausa yanzu kamar kana nan kana son sai ka ga ƙarshen garin nan sai ka tahi hanya sai ta sa can sai ka ce to yanzu mu koma sai mu hita hanya mai yin abin ga oga yurt ina ce filin gabo sai ka dauka ka ce to dan nan sai ka mu hanya zai kama bangaren mafitar rana kenan thumma atba sababa ya kama hanya dan fuskantar inda rana take fitowa hatta idza balaga nan ne ko hatta idza balaga matli ash-shamsi har sai da yazo inda rana take fitowa wajadaha tatlu'u ala qaumin sai ya tara da ranar tana fitowa ne akan wasu mutane lam naj'al lahum min duriha sitra ba mu sanya musu shamaki tsakanin su da rana ba an ce da yazo nan sai ya tara da kuma akwai mutane daga raye su ko wa'annan mutane Allah ya ce ba mu sanya musu sitira game da rana ba kamar ya an ce tsira da suke rayuwa kuma hikima ta Allah ne inda suke ko sun yi wani gini ko sun yi wata ruwa faɗuwa take ba ta tsayawa haka suke rayuwa wasu malamai suka ce in rana za ta hito sai su shiga cikin ruwa in ta hito sannan su hita in kuma wasu ka ce a ramu ne gare su kamar ƙeraye da zaran sun ga rana za ta dame su shiga cikin ƙasa in rana ta hita haka suke rayuwarsu mu mai muke son mu ciro ai ta hawan shi daga mafitar rana kafin ya zo inda daga mafadar rana kafin inda rana take faɗuwa ya kai gor inda rana take faɗuwa kafin ya zo inda rana ke fitowa da gari nawa yake ci mutane nawa biyo kan shi suna da yawa ko to amma can ake son a bamu labarin wani abu da ya kamata mu amfana da shi shi yasa nan musu aka sallake kaga dai na da ya tarar da mutane suna rayuwa a can nan ba abun mamaki bane mafadar rana akwai mutane da ke rayuwa mafitar rana akwai inda mutane ke rayuwa ashe ku da ke rayuwa a nan ku sani ko ku bi Allah ba ku dai bane akwai wasu bayan Allah sannan na biyu duniya za ta kare wasu ku su san inda wasu suke ba haka al'amari yake Allah samu dace Allah yake cewa menene kadhalika kamar dai haka ne qad ahatna bima ladayhi khubra mun mamaye labari game da abun da yake a gurin sa malamai suka ce kadhalika ma'ana kamar yadda shi dilkarnaini ya je mafadar rana ya tafo inda rana take hitowa wa qad ahatna bima ladayhi khubra ma'ana muna da ilimi game da abun da ya faru a gurin da yake ma'ana labarin da suka tattauna da wa'incan mutane Allah ce mun sani. Haka ma abin da ya faru lokacin da yazo inda rana take fito Allah ce duka muna da labari. Muna da ilimi muna sani. Me ke nuna ma Allah da farkon duniya da ƙarshen duniya a gurin Allah duka ɗaya ne. Duk abin da ke faruwa shi a Allah ba a ba shi labari ya san komai. Kun gane misali ko? Allah ya samu dace. Shikenan wannan tahiya ta ka wannan tahiya ta ƙare thumma atba sababa sannan ya kama hanya. Yanzu karo na uku kenan ya zo inda rana ke fita ya zo inda take faɗuwa ya yi abin da zai yi thumma atba sababa sannan ya kama hanya ya sake wata tafiya zai je wani ɓangare daga cikin ɓangarorin duniya kenan. Allah ya samu dace. Malamai suka ce nan karo na uku zai je ɓangaren abin nan ne mashirki, imana a haɗa ɗariƙa ilal mashirki na hawar Rum sai je ɓangaren Rum don ya sake samo wani labari da kuma ba da wani ilimi. Mana sai ya sake wata hanya ya ci gabar tahiya. Hatta idza balaga bayna saddaini sai da ya zo tsakanin duwatsu guda biyu a yanke shi sai ya tarar da wasu duwatsu guda biyu. To a tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu saddaini bi ma'ana jabalaini wajada min dunihima qauma sai ya tattara da mutane kusa da su nan min dunihima ai qablamma kafin duwatsun kuma sai ya tarar da wasu mutane. Manyan duwatsu nan ga dutse na nan nan ga dutse ana ta yi sai tare da wasu mutane. La yakaduna yafqahuna qawlan ba sa iya fahimtar maganar waninsu duk magana da kai musu ba sa jin yaran wani. Shine bayanin da ne aka tara duk waɗanda suke jin yare masu fassara sun kasa gane yadda za su yi magana da su. Shi kuma ya fahimci mutanen suna da damuwa suna da matsala kuma suna ganin shi sun zo suna kawo mai kuka shi bai fahimta su kuma ba sa fahimta shi. To haka Allah subhanahu wataala da ikon shi ya yi sare da suka fahimci juna sai suka fara kawo masa labari. Kalu sai suka ce ya dalƙarnain ya kai dalƙarnain inna ya ajuja wa ma'juj lalle ya ajuj da ma'juj mufsiduna fil ard maɓarnata ne a bayan ƙasa. Ma'ana a ƙasanmu suna muna ɓarna suna cinye muna abincinmu kuma suna karkashe muna ‘ya’yayenmu mu ita ce damuwarmu. Mutanen yunwa ta kama su saboda suna da mayagun maƙwabta. Kan mu manta su ya ajuj da ma'juj su ma ‘ya’yan Banu Adam jikokin Nuhu ne ‘ya’yan Yafet ne zuriya ne na Yafet inan su ma ‘ya’ya ne annabi Adam su suna da yawa. Kun fahimci Hausa? Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ya ajuj wa ma'juj ma kanata fi shay'in illa kathrata. Ya ajuj da ma'juj ba sa shiga wani abu sai sun sa ya zama da yawa. In sahha khabar cewa adadin su ya linka adadin mutane su goma duk sanda aka hidda ma'ana duniya an kasa kashi goma kashi tara su ne kashi guda shi ne mutane ya kake lissafa su kuma suna bayan duniya kuma rayuwa suke yi Allah na ba su ci yana ba su sha. Dan haka kawai mu bauta wa Allah al'amarin Allah ya wuce kai tunanin kaka yake kawai kai. To shikenan sai suka ce fa hal naj'alu laka kharjan shin za mu sanya ma wani albashi ne mana mu yi jinga da kai shi ne juɗulan mu sanya ma wani kyauta ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda don ka sanya katanga tsakanin mu da su ka sa shamake tsakanin mu da su. Kala sai ce da su ma makkani fihi rabbi khair ai abinda Allah ya mallaka mani ya fi alkhairi game da abin da kuke son ku bani fa'inuni bi quwwati ku taimaka min da ƙarfin da kuke da shi. Kun gane ko? Aj'al bainakum wa bainahum radma, zan sanya katanga tsakanin ku da su. Allah ya samu dace. Kaga shi sai ce zan sanya radma tsakanin ku da su. Su saddan sun kace ayi musu. Shi sai ce zai musu radma. Me bambancin saddu da radma? Shi ne malamai suka ce suna da bambanci. Yan kace sadda katanga ko wace irin katanga, ko tana da ƙarfi ko ba ta da ƙarfi, amma bai zama radam sai abin da yake an hada ƙarfi da ƙarfi an yi shi. An ce sai Allah ya sanya mai tunanin ga yadda ya kamata shi. Ni yana daga cikin wahayi na Allah da yake masa. Saboda wannan ya wuce tunanin mutum. Sai ya ce to a yi haƙa daga wanga dutse zuwa wanga dutse, a yi haƙa ƙasa. A yi rami, sai da aka yi rami mai tsurhi. Shi ne sai ce to a samu abin nan duwa, a samu itatuwa a kunna musu wuta a aza ƙarfi, can gehe a dafa baƙin jan ƙarfi, in wanga ƙarfi ya yi ja to wanga ruwan sai a yi ta zubawa, a yi ta zubawa, haka an kai ta zuba har ya fito waje, shi ne an kai foundation. Kun gane misali ko? Da an kai foundation dada sai ya zama nan gehe, aka jera karahuna na aka jera karahuna, sai da aka kai sama ya game gaba daya, ya ce to a kunna musu wuta, sun dauki ja, ya ce to a yi ta zuba ruwan wannan gaci, haka aka zuba ya mamaye gefe da ciki gaba daya, sai ya sha, sai da an yi katangar ƙarfi da gaci. Kun ga yadda aka yi aiki, da aka yi wannan da ya san da ya huce, ya ce to kun ga wanga in sun zo ba sa iya tsallaka shi. To shi ne nan Allah yake cewa ya ce atuni zubar al-hadid, ku zo min da guntayen ƙarahuna, hatta idza sawa baina saddain, har sai in ya daidaitu a tsakanin wa'innan duwatsu guda biyu, an daidaita su an game nan da nan tsakani wa'incan, kalan fuku ya ce sai ce da su to ku busa wuta ku hura, ta idza ja'alahu nadan, sai an maida ƙarfi ya zama kamar wuta jajawur, qala atuni ufrik alayhi qitra, sai ce to ku kawo min in zuba jan ƙarfi a saman wannan ƙarfi da yayi ja, haka an ka zuba shi. Famastata'u, haka ne ko? Famastata'u ko an yazharu, ba za su iya haihuwa ba. Famastau an yi tsaro, ba ta iya hayo dutsen saboda yana da tsawo, katanga tana da tsawo ba sa iya hayo ta, sai ce menene? Famastau lahu naqaba, kuma ba za su iya hula shi ba, ba za su iya hula shi. Ana abu sai larabci, ku diba ga aya, sai aka ce famastau, famastau an cire ta'un ko? Amma daga gaske aka ce wa mastata'u, me bambancin su? Inda babu ta'un fassara kuma ba guda ba, ma'ana kuma ba guda ba. Fa mastata'u an yazharu, har abada ba za su iya takowa, har ciwon har abada ne. Amma nan wa mastata'u lahu naqaba, ba za su iya huda shi ba, shi kuma sai an ka sa ta dan a nuna wata rana suna iya su huda shi, kamar yadda hadisi ya nuna har yanzu suna kokarin huda shi, in karshe yayi lokacin hito su yayi, sai su ce ko bari insha Allah gobe in mun zo muna ida, ba sai su so su ida su hito, amma ba su hayo sama. Shi yasa ake ce famastau, kun gane larabcin ko? To mu ci gaba. Dai aikin ya kare, qala hadha rahmatun min rabbi, yace wannan rahama ce daga gurin Ubangiji, ni'ima ce ta Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi, idan alƙawarin Ubangiji na yanzu, wani alƙawari mana lokacin da Allah ya kaddara za su hito su yi ajuju da majuju, ja'alahu, haka ne ko? Dakka, ma'ana sai Allah ya sanya wannan guri ya zama karyayye, ai kasara sai ya karye, kina lokaci ya yi. Wa kana wa'du rabbi haqqan, hakika alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne na fitowar Ya'juj da Ma'juj suna daga cikin alamomin alkiyama mafi girma an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai mu bar sashin su a ranan nan yana hawan sashi wasu malamai suka ce saboda yawan su Ya'juj da Ma'juj in sun hito za ka ga saman juna da suke hawa ana tafiya saboda yawan su yanzu kaga mutane durrinci ba ka gani wani ya taka wani ko to su saboda yawan su sun zo kowa taka wani ya kai ta tafiya wasu ka ce a'a ina ana magana ne ranar tashi alkiyama ranar kiyama ya kai tashi watarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba za mu bar sashi yana takawa akan sashi wani fiqa fi suri sai mu yi busa a cikin kaho jama'anahum jam'a sai mu tara su tarawa fa'aradna jahannama yawma idin lil kafirina za mu biju da wutan jahannama a ranan nan ga kafirai ardan bijruwa ma'ana ga wanda zai ganta kenan na kare mu alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in al-bikri sune wa'inda idanuwansu suka rufe game da ambatona ana musu wa'azi ba sa tsayawa su yi la'akari da ayoyina wa kanu la yastati'una sam'a kuma ba sa iya tsayawa su saura da alqur'ani Allah madaukin sarki ya samu dace duk sanda yake wa'azi su ba sa saurare wani ko tene yake kallo da an kamo tasha wa'azi sai shi juye ta sai shi gaba in yanzu ka masallaci ko bai da uzuri da yaga za a fara wa'azi to zai bar masallacin bai tsaya na haka ka je ka kana sauraron maganar Allah ba karamar rahama ba ce a gare ka wallahi wani kamar kaya ake suka masa da ya ji wa'azi ya tashi a afahsiban ladina kafaru shin kafirai suna tsammanin cewa an yattakhidhu ibadi min duni awliya za su riki bayina allola kuma bayana inna atadna jahannama lil kafirina nuzula lalle mun yi tanajin jahannama ta zama masauki ga kafirai kul ka ce da su hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala shi mu ba ku labarin wanda ya fi kowa asara aikinsa gane ku kul ka ce da su hal nunabbi'ukum shi mu ba ku labari ne bil aksarina a'mala wanda ya fi kowa tadewa ga aikin da ya yi a ranar lahira to ga su alladhina dalla sa'yuhum su ne wa'inda suka yi asara ayyukansu dalla bi ma'ana batala wanda aikinsu suka lalace tun daga nan duniya wahum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a suka suna ganin abin kwarai suke yi Allah ya kare ku jama'an tambaye ku ka taba ganin ɗan bid'a yana zaton ba aikin manza yake yi ba duk abin da ɗan bid'a yake yana tunanin lada ko baya tunani shi ne a matsala shi tsakanin shi da Allah yana yi ne don ya samu lada to kuma wannan aikin tun da yake shin shi ya lalace yana daga cikin wanda suka fi asara a lahira yanzu kiretiyan shi a ganin shi yana da sakamako a wurin Allah na kwarai ko bai da yana da hawa zima zai zo shi na yamma ka ji tsoron Allah ka daina kaza ka daina kaza shi a gurinsa yana da lada amma bai da lada to haka mutumin da yake yin ibada tun farko Allah bai karbe ta ba shi yana ganin abin kwarai yake yi ya zula yana ya asara ba mutumin da yake wannan asara shi yasa duk abin da za ka yi ka gina shi a bisa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah in ka dora ibadanka ba a bisa karantarwa ta manzon Allah ba lalan lahira za ka yi asara ko mutum zai dana sani Allah ya kare yasa Allah ya ce wala ikal ladina alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wa'inda ayyukan su suka lalace a wannan duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suka suna ganin suna kyautata yin aiki ne أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وإن سنوا نسوا كافر شوى آيما وبنجي نسوا ولقائه كمس كافر شوى حقوانا الله سبحانه وتعالى فحبطت أعمالهم أيوكا سكلالة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأن القيامة وزام أولا أيوكا سوى شيني معنا وزام أولا أيوكا سوى ونسالان القيامة متعني زاسو كشكدا أقزوا هدوني akwai waɗanda ba a auna ayyukansu aljanna kawai za a je da su manzo Allah ya ce sai da kullu fi ummatil janna 70000 bi ghairi iqabin wala hisab aw kama qala alayhi salatu wassalam mutum 70000 daga cikin al'ummar manzo Allah za su shiga aljanna ba tare da hukuma ba tare da hisabi su kawai wuce diran ne su za su yi aljanna cigana da su kun gane wayannan sannan akwai mutanen da yayin tashi alkiyama su ba a auna aikansu kawai da an tashi wata kauza a cikin su babu wani hisabi to kashi na uku sune za a tsaya wayanda za a auna a ce to kun gani dai ko eh to wayanda su tayi dana wayanda su tayi wuta to daga cikin wayanda ba za a auna ayyukansu ba sune wayanda suka rike wani Allah abin bauta kuma suna ganin abin kware suke Allah ya rane kiyama ba za ma mu auna ayyukansu ba Allah ya kare zalika jazaohum jahannam Allah ya ce wayannan sakamakon su shine wata jahannama bima kafaru sakamakon kafircin da suke ku kare rikewa daga cikin abin da ke hana a auna aikin mutum kafirci shi kahiri ba bukata a auna shi aikin shi a lahira kawai wuta ne zai ce kun gane ko Allah yake cewa wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa suka riki ayoyina da manzannina abin yi wa izgilanci innal ladina amanu lillahi wa suka imani da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki nagari kanat lahum jannatul firdausi nuzula aljannatul firdausi tace masauki a gare su aljanna firdausi ita ce menene khalidina fiha haka ne za su menene za su dawoma a cikin ta la yabuna anha hiwana ba sa bukata canji an gane abin da ake nufi da ayan nan baka kula ba sai ka karanta ta su ashirin baka san me ake nufi la yabuna anha hiwana ba sa bukata canji wani abu salamu in an shiga aljanna kamar da hadisi ya nuna laha manazil cikin aljanna tana da masafki masafki kowanne zai tsinki gidan wanda ya hishi daraja a aljanna in ya daga kai kamar yadda yake hangen taurari sai ka daga kai sai ka tsinki dan haske can sai ka ce wancan gidan wane na idan ustaza na kashi jan Allah ya za na ne ko shi ma din sai shi daga kai shi din gida haske jan cikin wancin gidan su wannan yawa akwai rata ko babu rata amma duk cikin mi yake to shi ne sai Allah ce la yabuna annahi wala ba sa bukata canji kai da annan kacin ko ne kamar tauraro gidan shi bai bege ka ba ka son a baka gidan son ba babu sharanka ina da misali ko shi ko in ya hangi daga bagare sai shi jinashin ya ishe shi bai son naka addan da kenan yanzu nan duniya duniya ce yanzu idan ka dibi abin da ne ya mallaka ko kuma yanzu kana da jarin 100,000 baka ne makari to bin da aljanna aljanna da kashi an kace ga alaka ba ka son kari ba ka son ya isa ko mu jira ba ko da shi abin da Allah yake nuni anan la ya bugula an ha hiwa la ba sa bukata canji kul ka ce da su law kana al bahru midadan da a ce teku ya zama tawada li kalimati rabbi da rubuta kalmomin ubangijina lanafida al bahru da tekunan duniya sun kare wajen rubutu kabla an tanfada kalimatun rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ji'na bi mithlihi madada ko da mun zo da kwatankwacin tekun duniya muka mai da shi tawwada har ba adadi ana rubutu sai sun kare abinda Allah zai ce bai kare ba. Kalmar Allah ba ta kare. Yanzu kai in an ka barka kai ta magana, a ce kai magana daga nan zuwa sai ana rubutawa da duk wanka. Duk ga shi ko sai ta kai kai shiru. Ka rasa abinda zaka ce. A wani guri wata aya Allah ya ce da itatuwan duniya duka za su zama alƙalumma, su zamo suna cikin teku ana rubutu ko duk tekun duniya su zama tawada su ta rubutu har su kare su kakkare Allah bai rasa abin da zai ci a rubuta ba. Sindana wa ya kamata mu riƙe? Allah mu riƙe Allah kawai. Allah ya samu dace. Kulka ce da su innama ana basharun mithlukum, ni dai mutum ne irin ku, sai dai bambancin yuha ilayya Allah na wahayi zuwa gare ni, annama ilahukum ilahun wahid, cewa abun bautan ku shine Allah guda daya. Man kana yarju liqa'a rabbih, mai fatan haduwa ta kirki ga Allah ubangiji, to faly'amal amala salihan, yayi aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada kowa a cikin ibadar ubangijinsa. Allah ya samu dace. Ina ganin nan za mu takaita ko ai daidai da lokaci ya taho, kuma za mu shiga sabuwar sura gobe Allah kare, za mu zo mu fara suratul Maryam alayhi salam. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada, inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma rabbana alhamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.